أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Muna cikin bayani dangane da natijoji da kuma irin sakamako wanda mutum zai iya samu sakamakon ya lizimce sifa ta kana'a a cikin wannan duniya din da ma ranar tashin alkiyama. Inda muka karanta hadisai daga ma'asumai alaihimus salam wanda suke tabbatar da haka. Insha Allah cikin wannan darasi ma zai kasance karasawa da kuma kammalawa a cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata. Yazo hadisi daga Imam Ali alaihi salam, yazo a cikin Biharul Anwar cikin mujalladina 68 shahi na 340. Hadisi na biyu, Imam Ali alaihi salam yana cewa kafa bil qana'ati milkan wa bi husnil khulqi na'ima, yake cewa ka isu da kana'a, watan kana'a ta isa ta kasance wata milki, ka isu da kana'a ta kasance maka a matsayin milki, watan kana'a ta isa ta kasance milki. Kana neman hakikanin abin da zaka mallaka kuma ya kasance maka lalle milki ne, mallakan ka ne, to ka lizimta sifa ta kana'a, ka kasance mai kana'a, kasance mai isuwa da abu kadan, ka kasance mai isuwa da abin da yake gurgudan bukatan ka kuma gurgudan laluran ka, sai zaman to ka mallake wani abu a hannunka, a sifanka, a zuciyanka wanda ina da kima kuma yana da daraja, zai baka izza, zai yantar da kai daga neman abin hannun mutane, kuma zai baka kyaukyawan rayuwa na raha da natsuwa cikin wannan duniya, kuma ya baka aljanna ranar tashin alkiyama. Hakanan wa bi husnil khulqi na'ima, Imam Ali alayhis salam ke cewa hakanan ka isu da kyaukyawan ɗabi'a a matsayin ni'ima, watan kyaukyawan ɗabi'u sun isa su kasance ni'ima ga shi mutum. Watan duk mutum da ya kasance yana sifantuwa da kyawun ɗabi'u, yana lizimtan kyawun ɗabi'u, to mutum yana cikin ni'ima na duniya da na lahira, saboda su kan kansu kyawun ɗabi'u ni'ima ne. Wani lokaci za ka ga cewa mutum wanda yake da kyawun ɗabi'u koda baya da komai yana jin daɗi, yana jin natsuwa, ba wani abu ne illa ni'iman kyawun ɗabi'u da ni'iman iltizami da koyarwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ya zuwa hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam, ya zo a cikin littafin Kanzul Ummal. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bayani dangane da mutanen da suke da kana'a kuma suka lizimce wannan sifa, da yake cewa khiyaru ummati alqani' wa shiraruhum at-tami', ke cewa hiyayyun al'ummata wanda suka fi kowa a cikin al'ummata su ne wanda suke lizimtan kana'a, wato mai kana'a. Hakanan kuma ashararan al'ummata su ne masu kwaɗayi, masu wuce gona da iri, wanda suke fifita kana'a, suke fifita sha'awoyinsu akan kana'a, suke fifita kwaɗayi akan kana'a, wannan sune ashararan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Haka ne yazo bayani daga Imam Sadiq alaihi salam, yake cewa unzur ila man huwa dunak wa la tanzur ila man huwa fawqak fil maqdira fa inna dhalika aqna'u laka bima qusima lak. Imam Sadiq alayhi salam yake cewa cikin wannan hadisin, kai dubi kai nazari ya zuwa ga wanda yake kasa gare ka, kar kai dubi ya zuwa ga wanda yake sama gare ka a cikin iko, saboda yin haka shine zai kasance ya baka kana'a, kuma shine zai baka yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya raba ya baka na wannan duniya din. Kinan cikin al'amuran duniya ana son ka rika kallo a koda yaushe ga wanda yake kasa gare ka, ka dubi wanda ka hi sai ka gode ma Allah ta'ala, amma in kana kallon wanda suka hi ka sai ka yi hasada, hakanan kuma ka ke gode ma ni'imomi na Allah subhanahu wataala wanda ya maka baka ganin su, sakamakon kana kallon wanda yake sama gare ka. Sabanin al'amura na lahira, cikin al'amura na lahira ana son ka dubi wanda yake sama gare ka, saboda ka ƙara ƙaimi, ka ƙara ƙwazo, ka ƙara ƙoƙari wurin ganin cewa ka cin masa. Sannan kuma ka bar kallon wanda ka yi shi, saboda zai ƙara maka rauni, zai dawo da darajarka ƙasa. Amma cikin al'amuran duniya ba haka bane, ka dubi wanda ka yi sai ka gode ma Allah ta'ala. In kana da dala 100 sai ka ga wanda yake dala 50, to ka gode ma Allah ta'ala, kai kana'a da wannan. Kar ka dubi wanda yake da dala misali 1000, kace ka irin nasa kake son ka samu, wannan zai sa maka kenan rashin gode ma Allah subhanahu wataala. Kenan in baka gode ma Allah subhanahu wataala ba batun kana'a, saboda kenan kullun sai zamanto kana ganin cewa kai talaka ne, kai baka da halin ka baya da kyau, alhali Allah ta'ala ya baka abin da zaka iya kai kana'a da shi. Kinan wannan hadisan suna nuna mana muhimmancin kana'a da kuma muhimmancin lizimtan wannan sifa ta kana'a, da kuma hanyoyin da ya kamata mutum ya bi ganin cewa yayi kana'a. Wato ka rika duban wanda ka yi a cikin al'amura na duniya, sai zamanto ka yi kana'a, ka bar kallon wanda ya hika. In kai haka, wannan zai sa maka kudi, kuma ya sa maka rashin gode ma Allah ta'ala, kuma karshen ta ma ka je kai hasadan bayan Allah ta'ala. Sai kuma dangane da abin da ya shahi natijoji da kuma sakamako na kana'a, muna da wasu abubuwa wanda za mu yi mulissawa, inda wanda malaman akhlaq suka bayyana dangane da irin sakamako da kuma natijoji wanda kana'a take dauke da shi. Al misal, daga cikin su akwai izza, akwai isuwa da abin da yake kadan, hakanan kuma akwai yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya kasa ya baka, hakanan akwai gyara na zuciya, hakanan akwai raha, hakanan kuma akwai hisabi mai sauki, sannan akwai makoma mai kyau. Wannan dun zamu iya ganin su a matsayin natijoji ne, a matsayin sakamako ne kyawawa na mutum da yake da kana'a. Balahi kamin ya zamanto mun bayyana hadisai wanda suka bayani kan wannan abubuwa, ya zamanto mun ambace kissa daga cikin kissosi na bayan Allah subhanahu wataala, wanda yake nuna mana muhimmancin kana'a da kuma lizimtan su ga kana'a. Akwai mashhurin malami na hadisi marhum Sheikh Abbas al-Qummi, Allah ta'ala ya ji kansa da rahmansa, lokacin yana raye wasu muminai mata guda biyu wanda suka fito daga kasar India, shi yana raye ne a kasar Iran, sai su kalli irin yanayin da yake ciki. Malami ne mashhuri kuma ya wallafa littafi daga cikin mashhurin littafin da ya wallafa na addu'a mafatihul jinan wanda yake litahi ne wanda yake yana da wahala ka leka gidan dan shi'a wanda yake biyayya ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zaman to babu wannan litahi wannan mumane mata biyu daga kasar India suka ganshi suka kalli yanayin da yake nana rayuwa a ciki suka tausaya masa watan yanayi na talauci da rashi sai suka dauka ma kansu suna bukatan a kowane wata za su aika masa wani miqdari na kudi ayyanan ne wanda zai tahe da al'amuran shi a ciki amma Sheikh Abbas al-Qumi Allah ya ji kanshi bai karbi wannan iktirayin da suka yi mai ba yace a baya bukata ba lazim bane sukai suka yace a baya bukata har ya kasance dan shi yayi ya shiga cikin wannan al'amuran yake cewa baba me yasa ba za ka ansa ba alhali ga yanayin da muke ciki sai Sheikh Abbas al-Qumi Allah ya ji kansa yake ce ma dan sa ni yanzu ban san an sanda zan ba Allah subhanahu wataala baran tashin alkiyama dangane da kudin da nake daukan nauyin ku da shi a yanzu hakanan ban san an sanda zan ba imamu zamani ba idan ya tambaye ni dangane da ina nake hidda ma'unan ya ana da kuma iyali na ban san an sanda zan ba da ba dan kadan din ma kenan da nake daukan nauyin ku da shi ban san an sanda zan ba Allah subhanahu wataala baran kiyama idan ya tambaye ni na ka same shi ya zan daukan ma kaina wani nauyi kuma in azama kaina wato yana ganin ken duk lokacin da dukiyar shi ya karu tambaya kuma zai yawa saboda haka kan haka nan yayi kana'a kawai duk da cewa malamai ne bayan Allah managarta fa abinda suke ci sai kudin halal amma ba su yadda bai zamanto wannan kudin na halal ya karu yadda abinda yanzu suka mallaka gashi dai wannan mumune mata biyu sun zo ne daga India kuma kyauta ne kuma kudi ne na halal kuma zai ansa ya ci kuma ya sarrafa akan iyalin shi amma ya ki yadda wannan miqdarin ya karu saboda yana gani yanzu abinda yake daukan nauyin iyalin shi da shi ya wadatar kuma ya ishe shi wannan sune malamai na mabiya ahlul bait alaihimus salam wannan sune suke tarbiyantar da mabiya ahlul bait alaihimus salam ga irin sifofin su ga irin kana'an su sannan kuma ga irin darajar da Allah subhanahu wataala ya musu cikin wannan rayuwa muna ganin duk inda dan shi'a yake duk inda yake mabiyin ahlul bait alaihimus salam yake to litafin Sheikh Abbas al-Qumi yana gidansa kuma yana karantawa na addu'o'i kuma yana roƙa masa gafara wannan kin ya nuna ba banza bane Allah subhanahu wataala ya musu wannan daukaka saboda imanin su ne da Allah subhanahu wataala da rikon su da addinin Allah subhanahu wataala da kana'a da suka lizimta domin ganin cewa hisabin su ya sauƙaƙa a gaban Allah subhanahu wataala wannan kin ya nuna mana muhimmancin kana'a mu ce lizimci kana'a domin akwai sassaucin hisabi a cikin sa mu yi bayani dangane da izza daga cikin nata'ijin kana'a akwai izza wannan yazo cikin bayani na Imam Ali alayhi salam yake cewa a cikin gurarul hikam yake cewa thamaratul qana'a al izz ayan itace da kuma nata'ij na kana'a shine izza mutum zai samu izza saboda baya bukatuwa zuwa ga wani ba zai mika hannun shi ba zuwa ga wani kenan zai isu da abin da yake tattare da shi zai samu izza ba shi ba kwadayi barantana a wulakanta shi mafi yawan da ake wulakantawa saboda kwadayi ne kuma saboda kwadayin abin hannun wani sai zaman to an wulakanta su an ce kwadayi mabudin wahala kenan kana'a shine yake ba mutum izza daga cikin ayyan itace daga cikin natijoji na kana'a akwai izza haka nan akwai isuwa da yarda da abin da yake a kunsa sai kasance mutum kina isuwa da abin da yake a wurin sa kuma ya yarda da haka shi yasa yazo cikin bayani daga Imam Ali alaihi salam har yanzu a cikin gurarul hikam shi ma yana cewa thamaratul qana'a al-ijmal fil muktasab wal azuf an talab samara watan an itace na kana'a shine watan kyautatawa a cikin ijmali kenan kyautatawa a cikin nema watan mutum ba zai ƙara ƙarfin sa ba da lokacin shi gaba ɗaya a cikin nema yakan tsakaitawa ba tare da ya takaitawa ba tare da ya wuce iyaka ba wannan dun sakamakon kana'a ne hakanan kuma zai saukaka masa zai kawar da shi daga nema zafin nema kusa suna cewa zafin nema baya kawo samu kai kana'a kai tsakatsakiya ba tare da ka takaita ba tare da ka wuce iyaka ba gurgurdan bukata gurgurdan lalura ka nema in kai haka ka kasance daga cikin masu kana'a sai ka huta kuma sai kasance ka yarda da abin da Allah ta'ala ya kasama ya baka wannan din daga cikin nata'iji ne na na kana'a da kuma samara kin kana'a hakan akwai gyaran zuciya mun ce Imam Ali alayhi salam cikin gurarul hikama yana cewa a'wanu shay'in ala salahin nafs al-qana'a abin da yafi komai tasiri kuma yafi taimakawa ga shi mutum wanda yake neman gyara zuciyar shi shine kana'a duk mutumin da yake da kana'a yana da sauki ya zamanto ya gyara zuciyar shi yana da sauki ya zamanto ya yara dabi'un shi yana da sauki ya zamanto ya tarbiyantar da zuciyar shi shi yasa yazo hadisi daga Imam Hussein alayhi salam yana cewa al-qunu rahatul abdan yace cewa kana'a Imam Hussein alayhi salam ke cewa kana'a shine rahan jikuna wato jikin mutum yana samun raha yana samun lahiya saboda me sakamakon ya lazimce kana'a hakan akwai saukin hisabi kamar yadda muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa cikin hadisin sa wanda aka ambata a cikin Biharul Anwar mujalladina 74 shahina 189 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iqna bima utitahu yakhuffu alayka alhisab yana cewa kai kana'a da abinda Allah subhanahu wataala ya baka kai kana'a da abinda Allah ta'ala ya baka sai hisabin ka ya sauke kenan a cikin kana'a akwai saukin hisabi kenan mutum da ya iso da abu kadan ya iso da gurgurdan bukata yesu da gurgurdan lalura zai samu izza zai samu yarda da abinda Allah ta'ala ya kasama ya bashi zai samu hutu na jiki hakanan kuma zai samu sauki na hisabi wannan dun samarat ne kuma nata'iji ne da kuma sakamako da ayin itace wanda mutum zai iya samu dalilin ya lazimtu da sifa ta kana'a wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala zai sanya mu cikin bayan sa managarta masu lizimtan kana'a masu isuwa da abu gurgurdan bukatan su gurgurdan laluran su masu nisantan kudayi da neman abin hannun mutane masu nisantan sakon sa masu lizimtan da'an sa Allah subhanahu wataala sanya mu cikin bayan sa masu harrakawa wurin ganin cewa sun kyautata dabi'un su sun gyara zukatan su sun tarbiyantar da ruhin su da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin